بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله قائد البر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشيك بدك راتم وأشيك للتافين أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة نا الشيخ العلامة الحافظ ابن أحمد الحكمي عليه رحمة الله يوم ذامي درسنا بوم شاءكو إن بعنا من تابك أنا إشرين دعوكو إن شاء الله تعالى منزيا tambaya ta 36 ma huwal imanu mun yi wannan mun karanta wannan tambaya da amsar ta to daga nan muka tsaya da karatu a cikin azumi insha Allah ta'ala zamu koma daga wannan tambaya sai mu dora mas'aloli ne da suka shafi karatu akan imani da abin da imani yake nufi tambaya tace ma huwal imanu me ake nufi da imani amsa tace al imanu qaulun wa amalun qaulul qalbi wal lisani wa amalul qalbi wal lisani wal jawarihi wa yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati wa yatafadalu ahluhu fihi menene imani Malam yace amsa al-imanu qaulun wa amalu imani ya hada magana da aiki in an ce magana ana nufin qaulul qalbi wal lisan magana zuciya da magana harshe wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih da kuma aikin zuciya da aikin harshe da kuma aikin gabbai wa yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah imani yana karuwa da aikin da'a kuma yana raguwa da aikin sako bi yatafadalu ahluhu fihi kuma mabota imani suna fifikon junansu a cikin imani wannan batu da malam ya kawo a cikin wannan tambaya da amsa batu ne da zai bi shi daya bayan daya yana kawo mana dalilai akai wato shi wannan imani da muke ji ana cewa imani imani da Allah madaukakin sarki imani da manzannin Allah imani da littattafan da Allah ya saukar imani da mala'iku imani da ranar lahira imani da kaddara wannan mas'ala ta imani wani lokaci ta hada dukkan musulunci gaba daya idan an ce imani to ana nufin musulmi wanda yayi riko da dokokin Allah na aikatawa da na bari don haka mas'ala ta imani baka raba ta da zuciyar mai imani baka raba ta da harshen mai imani baka raba ta da ayyukan gaban mai imani imani ya hada waɗannan gaban na dan adam guda uku yana zuciyarsa yana kan harshensa yana kuma kan gabansa da yake ayyuka da su wannan imani shine nagarta ta mutum duniyar lahirarsa sannan wannan imani kuma shine idan an rasa shi wato mutum yake zama mara nagarta a duniyarsa da lahirarsa kuma wannan imani shi yake zama idan akwai shi linzamin zuciya linzamin harce linzamin gabbai to shi yasa mas'ala ta imani mas'ala ce mai girman gaske mai muhimmancin gaske musamman da ta shiga cikin ayyukan bayi kuma da wannan imanin ne musulmai suke bambanta a cikin musulunci, domin duk wanda ya kalmar shahada in da baya musulunci ma ya kalmar shahada kuma da gaske yake ha cikin zuciyarsa Allah ɗaya ne, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne, bawan Allah ne, manzon Allah ne, ya yadda da wannan ya karɓa, ya shiga musulunci, yanzu wannan imanin shi zai karɓe shi, shi ne zai rika ƙara masa daraja da matsayi, kuma shi ne dai zai rika rage masa daraja da matsayi. To kasancewar ayyuka su ne wato kamar shahu zobas da suke haɓaka imani ko su rage shi, shi yasa malam yake ce maka yana ƙaruwa da yi wa Allah ɗa'a, yana raguwa da saɓon Allah, gwargwadon yadda mutum yake wa Allah biyayya, gwargwadon yadda imaninsa yake ƙaruwa, gwargwadon yadda mutum yake aikin saɓo, gwargwadon yadda imaninsa yake raguwa. To malam zai bi su ɗaya bayan ɗaya waɗannan gabbai ya yi magana a kansu. Tambaya ta 37 ta ce, maddalilu ala kaunihi qawlan wa amala. Tunda malam ya fara da cewa imani ya haɗa magana da aiki, to me dalili, tunda shi baya kwansa sai da zakara, haka ya gina littafin, to me dalili daga Alƙur'ani ko daga Sunna ko daga su duka da ke nuna mana cewa imani ya haɗa magana da kuma aiki? Aljawab, amsa ta ce, qala Allahu ta'ala, Allah maɗaukaki ya ce, walakinna Allah habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Allah ya ce, sai dai Allah ya soyantar da imani zuwa gare ku, wa zayyanahu fi qulubikum, ya kuma ƙawata shi a cikin zukatanku. Wannan aya cikin suratul hujurat, walakinna Allah habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rashidun. Wannan aya cikin suratul hujurat aya ta 7, Allah madaukakin sarki yana nuna mana cewa, yana nuna wa mu'minai shi ne wanda ya sanya imani a cikin zukatansu, kuma shi ne wanda ya ƙawata musu imani da ayyukan imani. Wannan aya tana gwada maka cewa imani ashe yana cikin zuciya, da Allah ya ce shi ne wanda ya sa muku son imani, kuma shi ne wanda ya ƙawata muku shi a cikin zukatanku. Imani kenan yana cikin zuciya. Wannan shi ne abin da malam yake nufi da kawo wannan aya. Ka fahimci cewa mahallin imani, gurbin imani shi ne cikin zuciya. Zuciya ce take karɓan imani, take sonsa, take ganinsa a matsayin abu mai kyau. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala kuma ya ce, fa aminu billahi wa rasulihi, cikin suratul taghabun aya ta 8, fa aminu billahi wa rasulihi wan nuri alladhi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Allah ya ce, sai ku yi imani billahi da Allah, wa rasulihi da manzonsa, ku yi imani da Allah da manzonsa. Wa hadha ma'na shahadataini, wannan ayar kuma ai ma'anar kalmar shahadan nan ne guda biyu da muka karanta a baya, allataini la yadkhulu al'abdu fi ad-din illa bihima, kalmomin da bawa baya shiga addini sai da su. Abinda malam yake nufi da Allah ya ce fa aminu billahi wa rasulihi, nan da aka ce Allahu wa rasuluhu, ai ana nufin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. to wannan shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ai ka san fadan su ake a shiga musulunci to amma anan sai Allah ya ambace su imani ku yi imani da su a ayat da ta gabata sai ya gwada mana imani yana zuciya a yanzu ayat da malai ya kawo sai Allah ya gwada mana kalmar shahada guda biyun nan da muka san su akan harshe an kira su imani kenan yadda muka san su a harshe haka kuma suke da alaka da zuciya shi yasa suka zo da shahada abinda shahada take nufi kenan shine a samu haduwa tsakanin zuciya da harshe duk lokacin da zuciya da harshe suka rabu to ba a samu shahada ba in an ce ashhadu to mai cewa ashhadu yana nufin abinda harshe na yake fadan nan zuciyata haka take fadan sa zuciyata haka ta gaskata shi ta yadda da shi duk abin da kaji an ce masa shahada haka yake nufi ko sheda a gaban kotu da ake ce masa sheda to abin da yake nufi fa shine abin da kake fada alƙali yana jinka yana rubutawa to fa shine a cikin zuciyarka shi yasa aka ce masa shaida na gani na sani na ji da kunne na kuma yanzu ina shaidawa har zuciyata abinda nake fada din nan cewa na gani abinda nake fada din nan cewa na ji abinda nake fada cewa na sani din nan har zuciyata haka yake ba ragi ba kari ba a samu sabani tsakanin zuciyata da harce na ba wannan shine shaida da haka ba za ka ce ashhadu an la ilaha illallah ya zama babu a zuciyarka sai akan harce kuma a karba ba shi yasa da munafukai suka ce mun shaida kai manzon Allah ne sai Allah madaukakin sarki ya ce ƙarya suke idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah sai Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun idan munafukai suka zo suka ce maka nashhadu kaga inda cewa suka ce naqulu muna cewa kai manzon Allah ne da ba za a tanka musu ba ai suna fadan naqulu ka ai harshe ne amma sai suka ce nashhadu nashhadu kuma har da zuciya kuma Allah ya mai tsinkayar zukata ya san babu wannan a zuciyarsu amma sai suka ce nashhadu muna shaidawa kai manzon Allah ne sai Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasulu Allah ya san kai manzon sa ne wallahu yashhadu Allah kuma yana shaidawa cewa ƙarya suke innal munafiqina lakadhibun munafiqai ƙarya suke ma'ana dai anan mu fahimta cewa kalmar shahada guda biyun nan ta kadaita Allah da tabbatar da manzancin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama an kira su shahada saboda zuciya da harce sun yi tarayya a kai mun san su a rukunan musulunci da su ake shiga musulunci ga su anan kuma Allah ya kawo su alqur'ani a cikin imani me yasa a can a rukunan musulunci suka fito anan a imani suka fito sun fito a rukunan musulunci saboda sai an fade su ne sannan musuluncin mutum ya yiwu sun fito a imani saboda bai yiwuwa su amfani mai fadansu sai idan suna cikin zuciya da haka imani kenan yana da alaka da abin da yake zuciya da abin da yake harshe tunda ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ana bukatar su a zuciya ana bukatar su a harshe kuma sai Allah ya kira su imani da haka yanzu karkashin wannan zamu fahimci cewa kenan imani ya hada zuciya da harshe wa hadha ma'ana shahadatain malam yace wannan shine ma'anar shahada guda biyun nan allatain la yadkhulu al'abdu fi ad-din illa bihima wadanda Allah ba zai wadanda bawa ba zai shiga addini ba sai da su wa hiya min amalil qalbi i'tiqada kuma suna daga aikin zuciya wajen kudiri zuciya take kudurta su wa min amalil lisani nutqan kuma suna daga aikin harce wajen furuci la tanfa'u illa bi tawatu'ihima, ba za su amfana ba sai idan sun hadu, sai idan sun hada zuciya da harshe. Ba za su amfani mai fadan su ba sai idan sun hada zuciya da harshe. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala yace, wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum, Allah madaukakin sarki bai zam mai tauye muku sallolinku ba. Nan iman sallah ake nufi, cikin suratul baqara aya ta 143, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida, wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hada Allah wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum inna Allah bin-nasi ra'ufur rahim. Ita wannan aya idan ba ku manta ba tana magana ne akan sa'ilin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shari'a ta canjin al-qibla. An yi lokacin da a Makka Annabi sallallahu alaihi wasallama in zai yi sallah yana kallon masallacin Qudus ne, ana fiskantar masallacin Qudus ne ake yin sallah. Har aka koma garin Madina ana fiskantar Qudus ne ake yin sallah. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zaku, ya so a ce ubangijinsa ya juyar da al-qibla daga Qudus ta koma ɗakin Ka'aba. Har Allah ta'ala yana cewa qad nara taqallubu wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha, mun ga kana ɗaga fiskarka sama kana hankoro da zakuwa da kwaɗayin a canza maka al-qibla. Allah ce to za mu canza maka al-qiblar da kafi so din wacce za ka yarda da ita. To Allah madaukakin sarki da ya canza al-qibla zuwa Ka'aba shine shi, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida, haka muka sanya ku al-umma mafi daraja, al'umma mafi falala don ku zama shaidu akan sauran al'ummomi, ko kuma wannan manzo ya zama shaida akan ku. Sai ce wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibihi, ba mu sanya al-qiblar da yanzu kake a kai ba sai dan mu gane wanda zai yake biyayya wa manzo da wanda kuma idan an yi haka zai kusace juya baya. Akwai wanda idan an saukar da doka an canza wani al'amari mai girma to sai ya ji hakan bai masa ba. Za a gane mummunin kwarai tsakanin wanda da canjin al-qiblan nan ya mika wuya ya sallama shi duk yadda aka ce a fuskanta ya masa, da kuma wanda zai ga cewa wannan tsarin yanzu bai masa ba. To da anan za a tantance tsakanin wanda yake yi da gaske da wanda yake da gangan. Wa in kanat lakabiratan illa ala alladhina hada Allah, Allah yace duk da cewa canjin al-qiblan nan al'amari ne mai girma sai ga wanda Allah ya shirya, al'amari ne da ya zo musu mai girman gaske. Sai Allah yace wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, amma Allah ba zai tauye muku sallar da kuka yi da ba. Sallar da kuka yi da kuna fuskantar Qudus ladanta bai rushe ba. Kar ku ɗauka yanzu da aka canza aka koma Ka'aba to abin da aka yi na Qudus kuma ya rushe, a'a. Allah ba zai tauye muku ladanku da kuka yi kuna fuskantar lokacin da ake fuskantar Qudus ba. To nan mahallin shahid ba tafsiri muke ba, balle mai ta ƙoƙarin fito da ma'anar ayar. Abin da muke so a fahimta a nan shi ne da Allah ta'ala ya ce Allah bai kasance liyudhi'a imanakum, da zai tauye muku ko mai tauye muku da imaninku ba. Nan sai aka ce iman, amma abin da ake nufi da imanin anan sallah. Allah bai kasance mai tauye muku sallarku ba. To saƙon da malam yake so mu fahimta a nan da ya ciro iya wannan waje ya ce wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, shine yadda Allah ya kira sallah da imani. aka ce imani kuma ana nufin sallah, kuma kai ka san imanin nan idan an ce rukunai zaka ji ba ma sallah a ciki. Imani da Allah da manzannin Allah da littattafan Allah da mala'iku, imani da ranar lahira, imani da kaddara, ba a ce imani da sallah. Amma yanzu anan kuma sai aka ce imani ana nufin sallah. Malam yace ya'ani salatakum, Allah yana nufin sallarku ila baitul maqdisi, wacce kuka yi kuna fuskantar masallacin Qudus, qabla tahwilil qibla, kafin juyar da alqibla zuwa Ka'aba. Samma salata kullaha imanan, Allah ya kira sallah gaba ɗayanta anan imani, gaba ɗayanta ya kira ta imani. Wa hiya jami'atun li amalil qalbi wal lisani wal jawarih, sirrin da ke ciki shine saboda sallah ta hada aikin zuciya, ta hada aikin harce, ta hada aikin gabbai, shi yasa aka ce mata imani. Don ka gane cewa ba a raba imani da zuciya da harce da gabbai, sallah kuma ta hada zuciya da harce da gabbai, sai aka ce mata imani saboda wannan alaka. Ta ina sallah take da alaka da zuciya? Niyyar fa, khushu'in fa, sai da niyya ake sallah. Niyyar wanda ake sallar dominsa tsarkin niyya shine Allah. Niyyar bambanta sallar azhar da sallar la'asar, niyyar ita kanta sallar, wannan yana cikin zuciya. Sannan khushu'in da za a yi sallar da shi tun daga shiganta har zuwa a idar da ita, khushu'in yana cikin zuciya. Don haka sallah tana da alaka, tana damfare da zuciya. Shi yasa ma dukkan wanda zai shiga sallah a gafale ba tare da niyya ba, sallarsa ba ta yi ba. Duk wanda zai shiga sallah ko da ya ɗaura niyya a zuciyarsa, amma tun da ya shiga bai san me yake yi ba, har ya idar da ita, to ya barbaɗar da ita da tunani da shagala da ya yi a ciki, saboda bai tara zuciyarsa a cikin sallar ba. Sai ka tattaro sallar da ayyukanta da karatukan da ke ciki, ka tara su a cikin zuciyarka, shine sallar za ta yi ƙwari, ta yi daraja. Don haka ba ka raba sallah da kama zuciya. Sannan kuma meye alaƙar sallah da harce? Sosai kuwa. Sallah da ake fara ta da kabbarar harama da ake yi da harce, sallar da ba ta yiwuwa sai da karatun Fatiha da ake yi da harce, sallar da take ƙara daraja da karatun sura da ake yi da harce, ake kabarbari a cikinta, ake zikiri a ruku'u, bayan ɗagowa daga ruku'u, sujada, tahiya, sallama, sallah kuwa ita ce take da alaƙa da harce. Sannan me ya alaƙar sallah da gabbai? To me ya sallar in babu gabbai? Ruku'u da sujjada da zama da tashi da yunƙura, duka wannan ayyukan gabbai ne. Don haka sallah ta tara zuciya da harce da gabbai gaba ɗaya, kamar yadda imani ya haɗa zuciya da harce da gabbai gaba ɗaya. To ba ka raba su, abu ɗaya ne. Shi ma imani haka yake. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba, a'laha qawlu la ilaha illa Allah, wa adnaha imatatul adha 'ani at-tariqi, wal haya'u shu'batun min al-iman. Kaji wannan hadisi. Annabi alaihi salatu wasallam ce imani yana da rassa 73. Sai ce ƙololuwar reshe na imani, a'laha ƙololuwar reshe, sai ce ƙaulu la ilaha illallah, ƙaulu la, faɗin la ilaha illallah. Wannan ba harce ba ne? Harce ne. Ƙololuwa shi ne faɗin la ilaha illallah, duk wanda bai faɗa ba bai shiga imani ba. Sai ce wa adnaha, wato reshe na ƙarshe na rassan imani, reshe na ƙarshe imatatul adha 'ani at-tariqi, kawar da abu mai cutarwa daga hanya, ko kaya, ko kwalba, ko rufe rami, ko toshe kwata, abu mai cutarwa akan hanya, a ce mutum ya kawar da shi kar masu wucewa su cutu, to ya ƙure imani. Ƙololuwarsa da ake shiga faɗan la ilaha illallah, ƙarshensa kawar da abu mai cutarwa, raba mutane da abin da zai cutar da su a kan hanya. Idan mutum ya kai ga daidai da ƙayayen ya gani, ko dutse ko kwalba ko rami, zai kawar kan wani ɗan uwansa ya zuwa ya cutu, to wannan ya kai matuƙa a imani. Yaya za ka haɗa shi da wanda zai fito da makami yana jiran ɗan uwansa ya zo ya sara masa ya karɓi dukiyarsa, shi ma kuma yana cikin imani. To duk wanda imaninsa ya kai shi ga daidai da abin da zai cuci ɗan uwansa da bai san waye shi ba, shi kuma ɗan uwan da zai cutun bai ma zo ba, balle ya san waye taimake shi, har kai ga zai iya yin haka, to imaninsa ya kai imani. To amma sai aka buga misalin ƙololuwar imani da aikin harshe, sai aka buga misalin ƙarshen imani wajen nagarta da aikin gabbai, tsakiya sai ya ce wal haya'u shu'batun minal iman, kunya kuma ita ma reshe ne na imani. Ita kuma kunya tana ina? Tana zuciya. Kaga an baka misalin imani da abu uku, abu ukun nan yana ya kowanne daga cikin ukun ya kama ɗaya daga cikin ababe guda uku da imani yadda bai baya, har ce qaulu la ilaha illallah, gabbai imatatul adha anit tariqi, zuciya alhaya'u, kunya. Kunya ma yana daga imani. In kaga mutum yana rasar kunya ko kaga mace tana rasar kunya, alama ce ta rashin imani, alama ce ta raunin imani. Shi yasa muke karantawa a cikin karatun, zamu zo a hankali muna fahimta. In kaga mutum ya samu tasgaro a nagartarsa, imaninsa ne ya rauni. Amma saboda faɗin da imani yake da shi, saboda yadda imani yake da shakab zobas, yake roba ce da take buɗuwa, to shi yasa dukkaninmu da na kirkinmu da na banzanmu duk muna cikinsa, yana iya ɗaukar mu da ɓarawo da mazinaci da mai cin riba da mai sallah a masallaci ba fashi da duk wani mai wanda ka sani mai aikin alheri da fajiri, duka suna nan a cikin imani. Amma fa bambancin da ke tsakaninsu kamar bambancin sama da ƙasa, kamar bambancin sama da ƙasa. In ba dan imani yana da faɗi ba, in ba dan imani roba ba ne ba, yana iya ɗaukan ma'abota cikinsa da bambancin ayyukansu. Ai da ba mu isan mu samu shiga cikin imani ba, idan aka ce su Abubakar Siddiq su ne mumunan farko. Ai mu yanzu da 'yan tasha ne, a ce maka Abubakar Siddiq, Umar ɗan Khattab, Usman ɗan Affan, Ali ibn Abi Talib da sauran manya-manyan sahabbai ɗin nan, a ce maka muminai ne, kuma a ce mu ma muminai ne. Ka dubi yanda muke rayuwa yanzu da irin ayyukanmu. To ai daga nan za ka san cewa motar imani tana da faɗi. To amma sai dai darajar mu a cikin imanin, to a nan ne kuma sikeli yake bambanta. Don haka muna fahimtar cewa imani ya haɗa waɗannan gabbai guda uku, haka sallah ma ta haɗa waɗannan gabbai guda uku. Wa ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-jihada wa qiyam lailatul qadri وصيام رمضان وقيامه وأداء الخمس وغيرها من الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يا سن يجهاد دغ إيمان. أتكلم وانا حديثي ديكي تشيوا ما نسى النبي صلى الله عليه وسلم ينا تشيوا الله مدعو كتن سركي يا إلامني قدك ودى يفتدو مني من يدرسا ba abin da ya fidda shi sai jihadi da imani da gaskata manzanni. Allah ya masa lamun zai shigar da shi aljanna ko ya dawo da shi ga iyalansa cikin riba biyu, yana da lada da kuma ganima da ya samu. Wannan hadisi cikin Sahih Muslim yana nufin da Allah da manzon Allah sallama yake cewa la yukhrijuhu illa al-jihada fi sabili wa imanan bi wa tasdiqan bi rusuli, ba abin da ya fidda shi sai jihadi da imani da ni da gaskata manzanni na sai anan sai aka alakanta jihadin da imani jihadi kuma an san aiki ne na gabbai aiki yaki ne ko yaki ko fita wa'azi ko duk wani abin da mutum zai yi gwagwarmaya ya yi gumi ya zubar da gumi dan daukaka addinin Allah ana ce masa jihadi wannan aikin gabbai ne amma sai aka ambace shi imani sannan haka manzon Allah sallama ya ambaci tsayuwar lailatul qadari imani man qama lailatul qadari imanan wa hisaba wanda ya tsayu daren lailatul qadari yana mai imani da neman lada hakan nan ya ambaci azumin ramadana da imani man sama ramadana imanan ba shakka tsayuwar dare aiki ne ba shakka azumi aiki ne wa ada al-khumus haka ya sanya wato bada khumusi na ganima shi ma imani yayin da ya amsa wa waftu Abdul Qais akwai wasu baki da suka zo masa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da su ku yi imani da Allah ku yi imani da ma'aikin Allah sai yace atadaruna mal imanu billah kun san me ake nufi da imani da Allah sai yace musu sai ya ambaci kalmar shahada shahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai ce wa iqamu salati wa ita'u zakati wa siyamu ramadana sai ce wa an tu'addu min al-maghnam al-khums sannan kuma daga cikin imani in kun yi yaki kun ci ganima ku cire daya bisa biyar daga cikin ganima ku bayar wannan na Allah da manzansa ne da wadanda Allah ya lissafa to cire wannan khumsin sai ya kira shi imani abinda ma lai yake nufi anan kenan wa ghairaha da makamancin waɗannan minal imani annabi sallama duk ya kira su imani wasu ilan nabi sallama ayyul a'mali afdal hakan nan an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama wani aiki yafi falala kala sai yace imanun billahi wa rasuli aikin da yafi falala shine imani da Allah da manzonsa ma'ana an tambaye shi aiki amma sai yace imani wani aiki ne fi falala sai ya ce imani da Allah da manzansa ashe imani aiki to shi yasa wannan karatu da yana gwada mana cewa ba ka raba imani da zuciya ba ka raba imani da harshe ba ka raba imani da ayyuka kuma a tambaya ta gaba ko tambayoyi na gaba malam zai ci gaba da yi mana bayani akan imani har mu fahimci menene matsayin imani a wajen musulmai menene kuma matsayin imani a wajen Allah madaukakin sarki muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa na lada muka yi ya tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai kuskure Allah ya yafe wa sallallahu wa sallama ala nabiyyi karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum.